فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شرندا شدا قواتن ذو القعدة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لغا مكة زوا مدينة جبو آية لنبي هدد أربعين هدو wanda ta yi daidai da 15 ga watan 6 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad littafi ne na babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullah wanda babban malami Muhammad Ibn Abdul Wahhab yayi ikhtisarin sa da kuma ainihin wato irin kaifiyar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sujada bayan ya kai goshi da hanci tafukan hannaye guyoyi da gefen kafafuwa yana bude tsakanin damatsansa ba tare da ya hade su guri guda ba yana fuskantar da ɗan yatsun hannunsa da ɗan yatsun kafarsa su fuskanci alƙibla yana kuma cewa subhana rabbiyal a'la ko kuma subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh ko kuma allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shakka sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin ko kuma allahumma ighfir li dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirra ko kuma allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khati'i wa amdi wa kullu dhalika 'indi allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta da sauran addu'o'i dai wayanda kuma bayan wayannan azkar din mutun zai karanta domin wuri ne na amsa addu'a haka sai kuma mutun ya nace wajen yin addu'a da roƙon alkhairin duniya da lahira a ciki to bayan nan kuma mun shiga fasalin da mutun zai dago kansa wato da daga sujada din zai kuma yi zama wanda muka ce akwai zaman al-iftirash shine mutun zai tankwashe kafarsa ta hagu ya kuma zauna a kanta ya karanta ainihin wato ya kuma dora tafukan hannayensa akan ainihin wato guyoyinsa sannan kuma ya danke ɗan yatsunsa domin mun shiga kabbara ta biyu ne zai yi zaman tahiya inda zai danke ɗan yatsu guda biyu da karami da mai bunsa sannan kuma shi na tsakiyar da wannan babban zai yi kuri da su ya yi da'ira da su shi kuma wannan zai miƙar da shi inda muka karanta zantuttukan malamai game da miƙar da hannu ɗin da kuma karkaɗa shi miƙarwar babu ainihin saɓani duk malaman sun tafi akan mutum zai yi ishara da ɗan yatsunsa to zai kada a nan ne suka yi saɓani sannan sun tattauna game da miƙarwar shin tun daga farkon tahiyar har ƙarshenta za ka miƙar wasu suka ce a'a sai in an zo wajen korewa da tabbatarwa a nan ne za ka ɗan yatsan ka ya motsa in ka ɗaga wajen annafiyo ka sauke shi wajen al-isbat sai kuma ka sake dunƙule hannun ka ba za ka miƙar ba kenan isharar ita kanta wannan duk da cewa babu dalili mai ƙarfi a kai shine mazhabin Imam Abu Hanifa kamar yadda muka karanta an fahimta ko akwai mazhabin Imam Shafi'i wanda suka ce su kuma wajen sunan Allah a nan mutum zai dinga ishara din sannan in duk inda sunan Allah yake zai yi ishara idan an wuce zai sauke akwai kuma mazhabin Malikiya wanda shi ne mazhabin da malamai suka fi tafiya a kai inda suka ce tun daga farkon tahiya har ƙarshenta za ka miƙa da ɗan yatsanka sannan zaka ci gaba da karkada shi tun daga farkon tahiyya har zuwa karshen sa. An fahimta ko? To wannan shine abinda muka tattauna game da karkada dan yatsa ko kuma tsayar da shi guri guda. To zamu tashi daidai wata gaba da malamin yake cewa wa kana yukhaffifuhu jiddan ko قال المؤلف رحمه الله تعالى يتي وكان يخففه جدا منزل الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي يانا سسوتا wannan zama na tahiya na farko sosai ma'ana baya jumawa kamar irin jumawar da yake a zaman tahiya na karshe sallallahu alaihi wasallam ka annahu yusalli ala ar-radifi kamar yana yin sallah akan duwatsun murhu ana in yana yanayin dadewar kamar akan duwatsun murhu yake kaga duwatsun murhu gashi sun ji zafin wuta kaga akwai zafi da haka ba za ka iya dadewa ba akan su to kamar haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake saurin tashi daga tahiyya ta farko baya jumawa sosai shine domin rashin dadewar da kuma hanzarin tashi daga wannan tahiyyar ka annahu yusalli ala ar-radif kai kace yana yin sallah ne akan duwatsun murhu wanda suke da zafi ولم ينقل عنه في حديث قط جدا شو وانا حديث باشدة انجنتي تفسك الاسنادي ولم ينقل عنه في حديث قط بأروي توبة دقاء النبي صلى الله عليه وسلم اتشن حديثي كودا سوتايا انه كان يصلي عليه شو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه وعلى وعلى آله فيه شو النبي ناين صلاتي ككنسة ايالانس اتشن وانا زمن نفرقه ma'ana a zaman tahiyyar farko ba ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin salatin annabi ba cikin sa wala yasta'idhu fihi min azabil qabr ba ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari daga azabar kabari a wannan zaman da farko ba wa azabi jahannam da azabar wutar jahannama wa fitnatil mahya wal mamat da fitnar rayuwa da ta mutuwa wa fitnatil masihid dajjal da kuma fitnar dujjal wayannan duk baya yin su a tahiyyar farko kaga sakamakon rashin yin su shi yasa sai tahiyyar ta zamanto sassauka ba ta da ba a dadewa sosai wanda tahiyyar karshe duk kaga akwai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai neman tsari da waɗannan ainihin wato abubuwan da muka ja wannan hadisin ko hadisin cewa ainihin wato yana zaune a rakawoyin farko baya dadewa kamar yana zaune akan wato garwashin wuta ko kan murhu wato duwatsun murhu hadisi ne wanda yake akwai rauni ta fuskar isnadin sa kamar yanda Shu'aib al-Arnaqut ya faɗa domin hadisi ne wanda yake Mahmud bin Zaidan shine ya ruwaito shi ko yace ainihin wato Dawud al-Tayalisi ya bashi labari shi kuma Shu'ba ya bashi labari Sa'ad bin Ibrahim ya bashi labari shi kuma yace ya jiyo daga Abu Ubaida bin Abdullah bin Mas'ud to wannan shine isnadin chain din hadisin to sai aka ce akwai intifa'i tsakanin Abi Ubayd da Abi da mahaifinsa akwai an samu intifa'i da hadisin bai inganta ba ta fuskar isnadi kamar yanda Imam Tirmidhi ya kawo wannan hadisin duk da cewa Imam Tirmidhi ya ce wala amalu ala hadha inda ahli al-ilm duk da cewa hadisin bai inganta ba amma akai ma'anar hadisin malamai suke tafiya cewa tahiyyar farko bata kai dadewar tahiyya ta biyu ba mafhum ومن استحبه wanda ya mustahabbantar da shi fa inna ma fahimahu ya fahimci haka ne min umumatin hatta bayyana mawqi'uha wa taqayyiduha bit tashahhud al-akhir wanda yace amso mustahabbi ne zaman farko shi ma a tsawaita shi to ya fada haka ne ta hanyar ijtihadi saboda fahimtar da yayi wa hadisan da suka zo umum wato suka zo da gamewar tahiyyar farko lafazun su yana iya daukar tahiyyar farko da ta biyu din duk da cewa bayanin a ina ake dadewa da kuma kaidin dadewar an ce duk wannan bit tashahhudil akhir ya takaici a tahiyyar karshe ma'ana su sun kalli umumin hadisin da yayi maganar in an zo zaman tahiyya za a yi salatin annabi za a nemi tsarin Allah daga azabar wuta da azabar ainihin wato rayuwa da ta mutuwa da azabar da fitinar dujal to sai suka kalli umumi ma'ana fadin hadisin sai suka ce a tahiyyar farko za a yi a tahiyyar ta biyu ma za a yi da aka zo wanda suka tafi a kan a tahiyyar ta farko za a yi a tahiyyar ta farko ijtihadi ne sun fahimci umumin hadisin suka dauka amma in ka koma cikin bayanin da malamai suka yi za ka an kayyade wannan tsawaitawa salatin annabi da sauran abubuwan da ake karantawa bit tashahhudul akhiri da tahiyyar karshe shi yasa take da tsayi an gane ko thumma kana yanhadu mukaddiran ala suduri qadamai sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana miƙewa tare da kabbara akan kirjin kafafuwansa kamar yadda mun nuna satin da ya wuce idan nan yan yatsun kafa ne in ka bankara su to tsakanin nan wajen dindu wajen abun nan wajen wannan tuwon da ke tsakanin yan yatsun da cikin kafar shine sudurul qadam to dama mutum zai miƙe kaga suna dama ya tattake su to akan su zai miƙe ma'ana zai miƙe yana tare da yana yin kaffara ala suduri qadamai akan bayan ainin kafafuwansa wa ala rukubatihi da kuma gwiwoyinsa mu'talidan ala fakhidaihi yana mai dogara da cinyoyinsa ka kun san na gaya muku satin da ya wuce shi sa tunda shi ibn al-qayyim ya tafi akan cewa in zaka tafi sujada zaka fara tafiya da gwiwoyi an gane ko in kuma zaka fara dagowa zaka fara dago hannaye ne to yanzu kai sujada yanzu da zaka dago hannu ne zai fara dagowa to da hannun zaka miƙe sai ya ce hannun zai zama akan cinya a haka zaka miƙe yanzu ka kaman wayanda suke wato in dai ba wanda suke da lafiya sosai ko suke da karfi ba ko da karancin shekaru a ce daga tsugunan nan yanda kake a zaman tahiya kawai a haka za a ganka cik ka tashi tsaye to ina ganin masu jiki za su ji jiki wajen irin wannan miƙewa ko sannan kuma dattawa masu shekaru su ma a ce daga hakan mutum ba tare da tallafawar dafa hannu ba ya miƙe to ko shakka babu shi ma akwai wani nau'i na yar wahala to amma da a ce babu wani ihtimali to da ba yanda ka iya dole ka faɗi hakan kuma hakan za a yi to amma gaskiyar magana kuma yanda muka faɗa cewa duk akan hadisin wa'il bil hujr ake magana to saboda haka shi ma ya tafi akan cewa in za ka tafi da hannu za ka fara tafiya an gane ko sannan za ka ɗago sai ka dafa hannun sai gwiwa sai ta fara ɗagawa sannan sai ka miƙe a haka wannan ya fi sauƙi ma wajen tafiya sujjada da kuma ɗagawa wallahu ta'ala a'lam وفي صحيح مسلم يذكر صحيح مسلم وبعض طرق البخاري ده wasu daga cikin hanyoyin da Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadisin annahu kana yarfa'u yadayhi fi hadha al-mawdi' arwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yakan daga hannayensa a wannan gurin ma'ana ya zai miƙe tsaye ya dago daga tahiyya wato zai ya gama tahiyya zai miƙe to zai saki haka zai daga hannunsa sannan sai ya miƙe zai daga hannunsa ya tafi da kabbara kenan an gane ko a wasu daga cikin lafuzan da Imam al-Bukhari ya rawaito ya nuna cewa annahu kana yarfa'u annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma yarfa'u yadayhi yana daga hannayensa fi hadha al-mawdi' a wannan gurin kamar yadda aka koma cikin al-adhan cikin sahih al-Bukhari hadisi na 735 da na 736 da 738 da 739 Imam al-Bukhari ya kawo haka Imam Muslim a cikin as-salah hadisi na 390 hadisin Abdullah dan Umar Allah ya kara masa yadda thumma kana yaqra'u al-Fatiha yanzu an tafi raka'a ta uku kenan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta Fatiha wahdaha ita kadai wa lam yathbut anhu annahu qara'a al-akhiratayn ba'd al-Fatiha shay'a bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana karanta wani abu bayan Fatiha a rakawoyi biyun karshe a gane ko bai tabbata ba a hadisi cewa annabi yana karanta wani abu bayan Fatiha a rakawoyi biyu na karshe ma'ana iya Fatiha kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ainihin wato karantawa a raka'a ta uku da raka'a ta hudu saboda hadisin Abi Qatada wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun ruwaito shi din da cewa an samu mu'arada akwai wani hadisin da Imam Muslim ya ruwaito daga Abi Sa'id cewa ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallam in kun tuna akwai hadisin da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam a karatun sallar azhar yana karanta kaman kimanin aya 30 ko idan yana karanta kimanin aya 30 to a sallar la'asar yana karanta rabin haka aya nawa kenan 15 to kuma idan ya karanta 15 sai aka ce a rakawoyi biyun karshe yana karanta rabin abin da ya karanta a rakawoyi biyun farko shine hadisin Abu Sa'id kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya 40 araka arako ibin farko araka ibin karshe na aya nawa zai karanta na'am zai karanta 20 kenan to kaga in zai karanta 20 araka ibin karshe kaga bayan fatiha akwai ne akwai karatun sura kenan to wannan shine ruwayar abi sa'id al-khudri wanda imam muslim ya kawo ta ruwayar abi qatada radiyallahu anhu wanda imam al-bukhari da imam muslim suka ruwaito shi kuma an nuna cewa yana karanta Fatiha kawai ne a rakawai biyun karshe to sai aka ce tunda wannan yayi fito da bayanin dalla dalla shi kuma wancan ihtimali to sai suka ce bai kamata a tafi akan ihtimali a bar abin da yake gashi ya fito zahiri ba shi yasa sai malamai mafi yawan malamai suka kaddamar da hadisin Abi Qatada akan ainihin wato hadisin Abi Sa'id wanda wannan daga cikin su haddan mazahibul malaman wato a'immatul mazahibul arba'a wanda yake ce fahimta su cewa rakawai biyun karshe Fatiha fakat Fatiha fakat din nan su kare za a karanta mafhum wa lam yakun min hadihi sallallahu alaihi wa sallam baya cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alil tifatu fi salati yun waywaye a cikin sallah mutum ya waywaya dama ko ya waywaya abu wannan baya daga cikin irin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam a sallah وفي صحيح البخاري يذكر في صحيح البخاري انه سئل عن فقال ان تنبئ النبي صلى الله عليه وسلم game da waywaye a cikin sallah فقال سي من الله ce واختلاص يختلصه الشيطان من صلاه العبد واختلاص وتفوتاتي وتفزغاتي da shedan ceyi daga sallar bawa domin duk lokacin da mutum yake sallah to yana munajati ne da ganawa da Allah to da mutum ya waywaya to kamar shedan ne ya fusge shi ya tsinke wannan irin ganawa mai dadi tsakanin bawa da ubangijin da ya halice shi sai shedan ya dan zunguru mutum da ya waywaya kamar yanda yazo a hadisi idan bawa ya fuskanto yana sallah Allah sai ya fuskanto shi da mutum ya dauke kansa sai Allah ya rabu da shi to wannan rabuwa da Allah yake yi da mutumin da ya dauke kansa ita shedan yake so shi yasa da mutum yana sallah sai ya kamar zungure shi sai ya waywaya haka to da ya waywaya haka shi kenan shi yasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waqtilasu haka ce yaya hukuncin waywaye a sallah sai ce waqtilasu wata fauta ce wata fisga ce da sauri yaktalisu shaytan da shaytan yake fautar wani abu min salatul abd daga sallar ainihin wato bawa wannan hadisi Imam al-Bukhari a cikin al-Arba'in ya ruwaito shi hadisi na 751 haka a cikin Badrul Khalq hadisi na 3291 Imam Ahmad a cikin Musnad din sa mujalladi na 6 shafi na 106 حديثي لنا عن عائشة رضي الله عنها وكان يفعله في الصلاة أحيانا لعارض جدة شواء النبي صلى الله عليه وسلم يكسا تيكا يوي وي أتكين صلى ونلوك في سبيل وندليلي وندليلي دي يبجرو يكن ساء النبي صلى الله عليه وسلم ونلوك في سبيل وي ويا داماتا وي وي ويا هقو ولم يكن من فعله الراتب amma baya daga cikin aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam na koda yaushe amma in wani abu ya gujiro Annabi ya kan dan waywaya kamar yanda zai kawo maka kaltifatihi ila shi'b kamar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan waywaya wajen wani kwari allazi ba'atha ilayhi talia kwarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wasu ƴan leken asiri cikin sahabbai hadithin Sahal bin al-Hanzaliyya Sahal bin al-Hanzaliyya wani dogon hadisi ne an gane ko to ana sallah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kwarin da Annabi ya aika ƴalle ke masiri ana sallah sai Annabi ya kalli kwarin to wannan kaga Annabi ya kalli kwarin ne li'aridin sabida wani abu da ya fito wani dalili amma ba al'adar Annabi bane a cikin sallah sallallahu alaihi wasallam ya waywaya dama ya waywaya hagu sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam wannan hadisin na inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wannan ƴan leken asiri din hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin As-Salah hadisi na 916 hadisin Sahal bin al-Hanzaliyya radiyallahu an sanan sahahu al-Albani fi Sunan Abi Dawud a cikin Sunan Abi Dawud Sheikh Nasruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala ya inganta wannan hadisi wa kana yad'u suka ce idan ya zama babu makawa sai mutum yayi waywaye to sai dai a sallar nafila suka ce sai dai aka dauki sallar nafila amma sallar farilla in ba babu wani arif da ya bujiro to baya halatta mutun ya waywaya dama ko ya waywaya hagu kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waqtilasun yahtalisuhu ash-shaytanu min salatil 'abd wa kana yad'u ba'da at-tashahhud annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'a bayan tahiyya wa qabala as-salami kafin ya sallama wa bidhalika amara bihi fi hadith abi hurairah da haka kuma annabi yayi umarni a cikin hadithin abi hurairah radiyallahu anhu wa hadith fadala da kuma hadithin fadala kuma cikin sahih muslim cikin al-masajid hadithi na 588 hadithin abi hurairah kuma cikin sunan abi daud a cikin as-salah hadithi na 1481 da kuma at-tirmidhi a cikin ad-da'awat hadithi na 3476 da kuma 3477 haka imam ahmad a cikin musnad din sa mujalladi na 6 shafi na 18 su kuma sun kawo wannan hadithin na fadala kuma babban malamin hadisi Nasiruddin al-Albani ya inganta shi a cikin Sunan Abi Dawud da kuma At-Tirmidhi da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta wato idan yazo yana yin addu'a bayan ya gama tahiyya kafin ya sallama ina fata an gane wa amma du'a ba'da as-salam amma yin addu'a bayan sallama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah a matsayinka na liman bayan kai sallama sai kuma kake yin addu'a mustaqbilal qiblati ko kana kallon alqibla awul ma'mumina ko ka juyo kana kallon mamu falan yakun zalika min hadihi wannan baya cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a juyo bayan an kidar da sallah salati goma ga annabi qul huwallahu qafa'uku tahiyya bakin salihina ya ladihu 129 wannan bai tabbata ba daga cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai sai su hakuri ina fata an gane yawa abin da ya tabbata duk wata addu'a a cikin sallah zaka yi ta bayan an idan da sallah azkar ake yi shi yasa duk littafin da ya koyar da sallah abin da za a gani kenan shi yasa shi kansa qul huwallahu qafa uku li ila fi quraishin qafa daya da kuma alam na sharaha qafa uku ya ladihu 129 tun daga ahalari har ka zama bayanin ka gama littafin sallah babu inda za a ga wannan ba wani littafi da aka kawo shi an fahimta ko yawa to su masu yin bantsan a yanda suka samu shi ba amma duk littafin ka duba duk littafin da aka koyar da kai sallah wanda ake koya ma tun daga matsayin mataki na ƙasa har ka gama in a cikin malikiya ne in ka ɗauko tun daga akhadari an gane ko ka gama kai ishmawi kai ibn ashir kai ibn rushd kai iziya kai risala kai askari nisbahu aqrabu kazo ka karanta lawadi da tsani ba za ka ga wannan bayanin ba ina fata an gane to ballanta na ka koma hadisi babu shi yasa shehu usman dan bodo ya kwankwashi kansa a nan gurin ka koma cikin ihya'u sunna kaga shine namu na gida ko eh dabi da ka babu shi mutane ne suna son yin aikin alkhairi amma kuma maimakon su kama na annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma su dinga yin wanda aikin baban giwa ba a sa su ba ko yawa da haka bayan an kidar da sallah an yi sallama to zaka je abinda duk littafi da littafan musulunci suke kawo shine zaka yi astaghfirullah sau nawa sau uku allahumma anta salam sai wayannan azkar sai tasbihi 33 tahmidi 33 allahu akbar 33 in ka gama shi kenan addu'o'i fa duk kai sa cikin sallah da kai sujada an ce ka rike wuta ai ko sannan tahiyya ma da kai kafin kai sallama an ce kai addu'a to nan ne gurin yin addu'a dan nan ne kake ganawa da Allah da kai sallama to kuma ai kun gama ganawa da Allah to kuma duk sai da kowa gama an yi sallama yanzu ka kai to kai ne a matsayin ka kawo gudi kun yi sallama an tafi kuma shikenan mutum ya jawo kofa ya rufe sai ka dinga ai kaga ya zama abin nan kenan ko a ciki kana ciki lokacin za ka yi request ne amma yadda ka fito daga gidan gwamnati kuma ka zo ka cewa kake roƙo a waje na fata an gane wa amma du'a ba'da salam sai malam ibnu al-qayyim ya ce amma game da yin addu'a bayan an yi sallama mustaqbilan al-qibla duk dai ne ko kana kallon al-qibla aw al-ma'mumina ko kana kallon mamu falam yakun zalika to hakan ana gafarta malam bai kasance ba bin hadihi daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ammatul adiyatul muta'alliqati bis sala gabaki dayan addu'o'in da suke da alaka da sallah inna ma fa'alaha fiha mai sallah yayi su a cikin sallah din wa amara biha fiha ko innama fa'alaha annabi yayi wa'annan addu'o'in ne fiha a cikin sallah wa amara biha kuma yayi umarni da yin wa'annan addu'o'in fiha a cikin ita sallah din wa hadha huwa al-la'iq kuma wannan yin addu'o'in a cikin sallah ba a wajen sallah ba shi yafi dacewa bi halil musalli da halin mai sallah fa innahu domin shi mai sallah a lokacin kan yayi sallah ba muqbilun ala rabbih yana fuskantar ubangijin sa ne fa idza sallama idan yayi sallama zala zalika wannan fuskantar da yake wa ubangiji kuma ya kawo babu shi to bayan ya kawo kuma sai ya dinga addu'a kenan in ka kula da fikihun addu'a a sallah ina ya kamata ayi addu'a a cikin ta ko a waje a cikin sallah to abinda ibnu al-qayyim ya kaya maka cewa karkace ayi ka dade kana yi ko an saba ana yi addinin musulunci babu wannan ko shekara 100 nawa akai ana yi in babu shi a rubuce babu shi na fata an gane amma sahha anhu min hadithin fadin bi alfaza zai ma ya gaya maka yace wa ma sahha anhu abinda ya inganta ya tabbata min hadithin daga na hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam fadin bi sai kai addinin kanshi thumma kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yamini sannan manzon Allah ya tabbata sallallahu alaihi wasallam yana yin sallama a damansa yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa an yasarihi kadhalik haka a hagu da shi ma yakan yi sallama yace assalamu alaikum wa rahmatullah هذا كان فعله الراتب وان شيء ne aikin annabi sallallahu alaihi wasallam na kode yaushe in annabi ya gama ya idan da sallah to yana yin sallama dama yayi sallama hagu warwiya an duk da cewa an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusallimu taslimatan wahidatan min tilka'i wajhihi an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallama guda daya a gaban fuskar sa assalamu alaikum eh sai kuma kai ta mai lahalari wacce ya munu bi ra'sika qalilan assalamu alaikum ince ko an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka kuma albani ma ya tabbatar a cikin sifatu salatin nabi ko yana yin sallama daya lakin sai dai ibnu al-qayyim ya ce lam yathbut hadithin da yayi magana sallama daya takkanin da inganta ba bai tabbata ba wa ajwadu ma fi hadithu aisha mafi kyawun abinda aka ruwaito akan sallama ɗayan nan hadithin na aisha ne wa huwa fi sunan hadithin na aisha ne yana cikin as-sunan kamar sunan jami'u tirmidhi hadithi na 296 ibnu majah a cikin ikamatu salah hadithi na 919 sannan shaykh nasiruddin albani ya inganta shi a cikin waɗannan sunan din lakinnahu sai dai cewa shi wannan da ya tabbata din fi qiyamil layl yana yin sane a cikin sallar dare wa huwa hadithun ma'lul duk da cewa kuma hadithin yana da illa ala annahu laysa salihan fi liqtisali ala taslimati alwahida ala annahu akan cewa laysa salihan babu wani bayani qarara fi liqtisali da yace a takaita ala taslimati alwahida akan sallama guda da amma dai gaskiya sai Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya tabbatar da wannan sallama guda ɗaya din amma abin da yafi shahara daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sallama biyu ne daya a dama daya a hagu assalamu alaikum wa rahmatullah da kuma assalamu alaikum wa rahmatullah wa kana yad'u fi salati Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a a cikin sallar sa kaji ba a wajen sallar sa ba yana yin addu'a fi salati a cikin sallar فيقول يا نشوى اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر يا الله انا نيمان ارنك دغ عذاب القبر قبري با داما يا الله ka tsare ni daga azabarsa wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal ya allah ka tsare ni daga fitnar dujal eh fitnan nan ba wa kenan dujal ba sahabbai lokacin da annabi yake gaya musu labarin dujal sai ya ga mutum ya tashi ya leka ko yana nan bayan kwanan nan saboda yanda suka tsorata babu wani annabi da yazo face ya tsoratar da al'ummar sa dujal to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka dinga neman tsarin Allah daga fitnar dujal a cikin sallah wa a'udhu bika min fitnati al-mahya kuma ina neman tsarin ka daga fitnar rayuwa wal mamat da kuma fitnar mutuwa wa a'udhu Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asam ya Allah ina neman tsarinka min al-ma'asam ay ma fihi ithm duk abin da yake zinubi ne da saban Allah ya Allah ina neman tsarinka daga shiga cikin wannan safgadin wal maghrami ay ma fihi garamatun duk abin da akwai biya ko bashi a cikin sa ya Allah ina neman tsarinka kaman kace ina neman tsarinka daga sabo da kuma bashi annabi yana neman tsarin Allah daga bashi wannan addu'a yana yin ta a cikin sallah tahiyya ta karshe bayan yayi tahiyya yayi salatin annabi kafin ya sallama wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin al-Albani hadisi na 832 Imam Muslim a cikin al-Masajid hadisi na 589 hadisin Umar Mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda wa kana yaqulu fi salati ya aidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin sallar sa yana karanta اللهم اغفر لي ذنبي يا الله كغفرت من ذنبي ووسع لي في داري يا الله كيلوتا من جدانا وبارك لي فيما رزقتني كسنيا من البركة cikin arzikin da ka bani an ce annabi yana yin wannan addu'ar اللهم اغفر لي ذنبي يا الله كغفرت من ذنبي ووسع لي في داري كباني يلوتاتن gida ka san yana daga cikin sa'ada yana cikin sa'adatul mar abubuwa guda hudu arziki shine abu hudu na farko mace ta kware saliha mar'atu saliha na biyu yalwataccen mahalli na uku abun hawa mai lafiya na hudu makoci mutumin arziki a wannan ka samu wannan kana da arziki a duniya an gane ko yawa man ka samu ifritun min aljin ne kuma kaga akwai matsala ko wani kuma za a ga matar mutuniyar kirki amma wallahi gidan dai a kuntata ake an gane ko sai ga yara ana ta fasin da shi ba su da mahalli ba su da matsuguni na dindindin kawai haka ake ta yawo da su in ya shiga nan su koma can haka ake ta zage wani kuma za a ga gidan gashi tangare ne amma kuma makocin nasa ne ba mutumin kirci ba ne wani kuma abun hawa shi ne matsalarsa ko to duk za a ga gani to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasi'li fi dari domin suka ce gida mai kunci wai yana kuntata kirji yana tarwata kaya dole kayanka za a ga wasu suna nan wasu suna tsoro abu saboda ba yalwataccen guri an gane wayajlibul hab suka ce yana jawo damuwa wa yushjilu albal yana kuma shagaltar da kwakwalwa sai ka rasa kullun tunaninka Allah ya sa ka san samu dama ka dan fita daga wannan damuwar kai baka yalwata ba iyalanka su ma a tafure yara su ma a matse sai ka ga mutum ba dadi to shine annabi ya ce wa sa'ili fi dari wasu kuma suka ce ba ma fa wannan gidan na duniya ake magana ba alkabar ake nufi wa sa'ili gidanka shine wancan wa sa'ili fi dari ai alkabar ce ma'ana ya Allah ka yalwata min kabari wa barik li fi ma razaqtani kuma ka sanya min albarka cikin arzikin da ka bani kaga wannan mutum an hada masa duka kenan ko an gafarta masa an yalwata masa gidansa na duniya an yalwata masa kabarinsa an kuma sanya mai albarka cikin arzikinsa wa kada yaqulu yana cewa allahumma inni as'aluka thabat fil amr ya allah ina roƙonka tabbata cikin al'amari wal azimata ala rushd da jajircewa akan shari'a wa as'aluka shukura ni'matak shukura ni'matik ya allah ina roƙonka gode wa ni'imarka wa husna ibadatik da kyautata bautarka wa as'aluka qalban saliman ya allah ina roƙonka ka bani zuciya mai lafiya wa as'aluka lisanan sadikan ina roƙonka harshe mai gaskiya wa as'aluka min khairi ma ta'lam ya allah ina roƙonka alherin abinda ka sani wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam ina neman tsarinka daga sharrin abinda ka sani wa astaghfiruka lima ta'lam ina neman gafara ka game da abinda ka sani wannan ita ma addu'a ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta duk da cewa hadisin da ya kawo ta hadisi ne da'ifi yana da rauni Imam Tirmidhi ya rawaito shi a cikin ad-Dawat wancan da muka karanta da su shi kuma hadisi ne wanda Imam An-Nasa'i a cikin al-Kubra cikin amalin yawmi wal laila ya kawo shi hadisi na 928 aka ibnu sunni a cikin amalin layl wal layla ya kawo shi safa ko na 20 hadisi na 28 hadisin abi musa al-ash'ari kuma isnadin sa mai kyau amma wannan hadisin da muka karanta na karshe shi kuma Imam Tirmidhi a cikin Ad-Da'awat ya kawo hadisi na 3400 da 7 Imam Ahmad a cikin Musnad din sa mujallabi na 4 shafi na 125 hadisin Shaddad bin Aus ne Ash-Shaykh Nasiruddin Al-Albani ya rawaita nashi a cikin Sunan Tirmidhi hadisi ne wanda bai inganta ba wal mahfuz fi ad'iyatihi kullaha fi salati bi lafz al-ifrad abin da yake mahfuz ko abin da aka kiyaye cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗayan su a cikin sallah yana kasu ne bi lafzul ifrad wato da lafazin daya mufradi Allahumma inni babu jam'i duk addu'o'in babu inda yake yin jam'i ya hada da haka shi yasa addu'a ce da liman yana tai kai ma kana yi an gane ko to shi yasa zaka ga kana yi yana yi saboda duk alfaz din zaka lafuzza ne wa'anda kai kadai za su kunsa Allahumma ghafirli ka kai ne Allahumma ghafirli wa wasi'li fi dari وبارك لي فيما رزقت لي كاجا ديك لفظي ني نا مفرد تو كما انا قدر كاي ما كان اي وانا شي ما يراي وانا كو واي ناني نعم نعم كما صلى الجمع يوا كما صلى الجمع دا ما كاجا سي دي كا دوكي ابنده ذات اي دوكا yanzu kai mamu ne kaga daliman ya dago ba ka tsaya kuskuren da wani suke yi na mutum ya dade a sujada bayan liman ya dago kaga ya ba liman yake bi ba ce duk wanda za ka an tafi wani rukuni shi yana wani rukuni kaga ba innama ju'ila al-imam li utamma bi an sanya liman ne dan ai koyi da shi in ka san kai dan tawaye ne kai sallaka kai kadai mana ya liman ya dago ka ki dagowa an fahimta yawa saboda ka abin da ya kamata shine irin wayannan addu'o'in masu tsawo kaga sai dai mutum shi kadai yake sallah yawa sai kaga in yayi minti 5 minti 10 a sujada ba korafi shi kadai ne kuma ka san lalata shedan a inda ya kamata ka dade din kai kadai ne baka damu kowa ba sai ya hana kai sai mutum ya subhana rabbiyal a'la sai ya dago an fahimta yanzu mutum shi kadai yake sallah din sai ya hada addu'o'in da yake su an gane ko kamar yanda ainihin wato baba ya fada kaga idan mutum shi kadai yake sallah zai iya daukan masu tsayin yayi idan kuma liman ne shi to kaga zai dinga la'akari da mamu din sa mun fada a baya liman sai ya fahimci sai yana da fiqhul imama sai ka gane su waye mamu din ka dan ka tafiyar da su yanda ba za ka dinga korar mamu daga masallacin ka an fahimta ko da haka mutum shi in kuma mutum liman yake bi sai ya dauki wanda in ma kana yi liman ya dago sai ka katse sai ka dago sabida ka'idatan ta kabili ma wa kana idza qama fi salati ta'a ra'sahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya mike yana sallah ba a ta'a ra'sahu yana sunkuyar da kansa ne ba kawai daga kai yake sawaye ta kallon fanka ya kalle kofar can mai kallo ya kallo qur'anan can da kwaba din da akai mutum ka ganshi yana ta kallo a masallaci ko eh to ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya haka ba a ta'a ra'sahu in yana sallah za ga sunkuyar da kansa ne sallallahu alaihi wasallam dakarahu ahmad imam muhammad ya ambataka wa kana fi tashahhud in kuma atahiya ne la yujawizu basaruhu isharatahu idan sa baya tsallake ishara din ai mun karanta ishara ko to za ga yana sujjadi yana cin zaman tayya kuma wannan ishara dan ya tsaye yake kallo ba za ka zo kana tayya kuma kana kallon ta da an kalle ka an san to baka karanta ba kana akai karatun zabil ma'ad an gane ko a ga kana tayya ha kuma ba nan din kake kallo ba kawai kuma kana kallon can wani guri a to kaga ya nuna cewa baka nan akai karatu domin kana nan akai karatu an gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaman tahiyya gurin dan yatsan nan da yake karkadawa ko ya miƙar yake ishara da shi shi yake kallo idan sa baya huta nan gurin in kuma a tsaye yake yana sunkuyar da kansa ne yana kallon gurin sujada wa qad ja'ala Allahu qurrata aynihi wa na'imihi fi salat kuma dama Allah madaukakin sarki ya sanya farin cikin manzon Allah da jin dadin sa a cikin sallah manzon Allah yana jin dadin ya ji shi a sallah yana farin ciki ko cikin damuwa yake da ya shiga cikin sallah shikenan saboda wato al-musalli yunadi rabba ya kana gana da Allah ya takeici ya ce ai farin ciki babu kuma to amma in mutum bai fahimci da wai yake ganawa ba shine sai mutum ya dinga Allah Allah ya gama sallar ma ya dauke ta wani nauyi da sauransu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance Allah ya sanya masa sallah ta zama qurrata ayni farin ciki da sanyin idan sa wa na'imihi da kuma jin dadin sa fa kana yaqulu yana cewa ya bilal arihna bis sala يا بلال أرحنا بالصلاة يا بلال أرحنا بالصلاة أي اجعلنا نستريح بأدائها كنا أرحنا بالصلاة يا واتو يا كي بلال كسنيا مساموهوتو منا تحير بايد صلاة الأمر سيئوا damuwa ta yi yawa ta da sallah sallan nan ta zama mana hutu mana an gane ko yawa ba ba wai mutum abin nan ya dinga ganin kamar sallah wani nauyi ne ya sauke nauyi ne ba haka ake nufi ba arihna bi aya bilal ana cikin sabgogin rayuwa abubuwa sun yi yawa damuwa ta yi yawa to sai mutum ya shiga cikin sallah dan ya samu hutawa da haka a cikin sallah ake samun hutu ba wai an sallah ne ba mutun yayin sallama ya fi son a sallame ya koma can baya dan launa yawa to shikenan ya dauko waya ta danna shi anan ya dauki hutu hutun a cikin sallah yake domin kana ganawa ne da Allah subhanahu wataala walam yushgil wa balika amra'atil mamumina amma duk da hakan baya dauke hankalin sa bai shigaltar da annabi sallallahu alaihi wasallam game da la'akari da mamu ma'a kamali huduri kalbi tare da cikar halartowar zuciyarsa zuwa ga sallah din amma bai man yana la'akari da kuma mamu kar ka dauka dan yaji yana ta ganawa da Allah ya shiga cikin sallah ya shiga cikin wata ainihin wato wata ibada ya kuma manta da cewa yana jagorantar mamu annabi yana sane da mamu wa kana yadkhulu fi salah shi yasa annabi yakan shiga cikin sallah wa huwa yuridu idalataha yana son zai tsawaita da niyyar zai tsawaita sallar ya shige ta fa yasma'u buka'a as-sabi amma sai ya ji kukan karamin yaro a can sahun mata bayu khaffibuha sai ya rage sallah ya sassauta ta makhafata an yashuka ala ummihi dan kada ya matsa wa mahaifiyar yaro sallallahu alaihi wa sallam kaji yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaka ce ka dauko sai ka kai wani dalili yakan sa ka shigo masallaci a matsayin ka na liman da nishadi ka zo masallaci kana nufin tsawaitawa ana zuwa sai ka lura cewa ga wani an kawo shi da kar aka rarrabo da shi bai da lafiya to sai ka sassauta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana jin ainihin wato kuka na yaro a can sahun mata amma da ya zo wannan kukan sai yi ne sai ya sassauta sallar yayi niyyar zai tsawaita ta amma sai ya sassauta ina fata an gane hadisi imam al-bukhari a cikin al-adhan ya rawaito shi hadisi na 777 da kuma hadisi na 868 hadisin abi katada Allah ya kara masa yadda وكذلك كان يصلي الفرض حكى من ذن الله يا تبت صلى الله عليه وسلم ينا تاد ينا ين صلى فرلا وهو حامل الأمامة بنت ابنته على عاتقه أمامة جيكر سئر زينب تنا كان كافتسا أنغاني هو صلى الله عليه وسلم ينا توكد أمامة أكان عاتق ويرزا kafadarsa yana dauke da umama a haka aka yi sallar da umama ina jin illiman yazo cewa zaka kai liman mun da yafi san yara yaro dan karami mallan yaro wannan yake zo da shi masallaci ballanta na yazo ya rungume dan sa karami ya shiga cikin sallah ai he kar jiji kila social media wani sai ya dauki hoton sai ya tura social media ga limami da karamin yazo da yaron sa dan karami bayan kuma sunna ya aikata sallallahu alaihi wasallam umama jikarsa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko ta wata waya ya rungume ta haka yake sallah in zai yi ruku'u da ita in zai dago tana rike a hannunsa in zai tafi sujada sai ya ajiye ta in yi sujada daga baki ɗaya ya gama sai kuma ya sake rungumo ta sai kuma miƙiya da ita ba fa shi kadai yake sallah ba jam'i a masallaci sahabbansa suna bin sa sallah yayi sallah da umama to kaga wannan ruwayar an nuna ala atihi akan kafada ba ya tsora ita umama din idan qama idan zai miƙe hamalaha sai dauke ta wa idza raka'a wa sajada idan kuma zai yi ruku'u da sujada wa ba'aha sai ya ajiye ta wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin as-salah hadisi na 516 haka imam muslim a cikin al-masajid hadisi na 543 hadisin abi katada Allah ya kara masa yadda to kaga wannan yana nuna cewa ballanta na ke uwa a ce yaro yana ta surfa kuka yana yaro yana ta ihu a ce uwarsa sallah take ta dauke shi man ko ga hadithin umama sai ta rungume dan ta ce sallah ce in za ta sujada tunda ba zai yi ta sujada da shi ba sai ta ajiye shi in ta gama sujada sai ta kuma daukan kayan ta sai ta rungume shi sai sallah ta da shi sallah ta yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka wa kana yusalli manzo Allah ya kasance yana sallah yakan wato tada sallah fa yajibul Hasan wal Husayn Hasan da Husayn sai su zo fa yarka bani ala zahrihi su dare kan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yutilu sajadata sai kuma ya tsawaita sujada karahiyata ayyulkihu ala an zahrihi saboda baya san ya dago ya jefar da Al Hasan ko ya jefar da Al Husayn daga gadan bayan sa da aka sai an dan dade ba dago ba to Al Hasan ya riga ya haye bayan sa ka duba tausayi irin na yara a ce wani ranar yara ta duniya ai mu duk muna da ita tinti ko ranar mata ta duniya ka duba a cikin sallah shi yasa an ce mutum nan da azumin nan ya faru wanda mage ta zo ta hawo kansa an ce mutanen da suka musulunta akan wannan abin da ya faru suna da yawa ya rasu ko bawan Allah Allah ya farta masa wata hadisa ce ta faru kuma abin ya zama duniya ta dauka kuma abin ya zama ana ta abin da sun ko ina jin da an ji aiko to ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba wannan shi ma irin yanda yake to yana sallah fa Al Hasan yazo ya haye bayan sa ba zai dago ba fa sai dai Al Hasan din ko Husayn sai ya sauka sai ga ya dago wannan zai kan jawo su da sai ta tsawo wannan hadisi Imam Ahmad ya ruwaito shi a mujalladi na 3 shafi na 400 ko hadisi na 493 da kuma hadisi na 493 hudu Imam An-Nasa'i a cikin At-Tabiq hadisi na 1141 shi ma ya ruwaito shi hadisi ne na Shaddad ibn al-Had Allah ya kara masa yadda sannan Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadisin wa kana yurdu as-salama bil ishara wa kana yusalli kai ko wa kana yusalli fatajibu Aishatu fayamshi fayaftahu laha al-baba thumma yarji'u ila musalla ashe zaka iya kana jin ka rufe kofa sai ka ji ana kwankwasawa sai ka tafi da baya da baya kamar yanda kake dinnan sai ka tafi da baya da baya kawai sai ka je sai ka zare sakata sai kuma ka dawo inda kake ka ci gaba da sallah ba kowane aiki bane yake bata sallah an gane ko aikin da ba shi da yawa baya bata sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah sai ya jiyo tafiyar nan Aisha ta taho fa yaftahu laha albab sai je bude mata kofa dai yana sallah fa thumma yarju ila musalla sannan ya dawo gurin da yake sallah dauran bangaren dama da kai yake sai ka danyi dama dama haka ka dan matsa sai ka je ka bude kofa ka dawo kuma inda kake ka ci gaba da sallah a anan haka yake sai ka danyi matsa kai hagu da kai sai ka cire sakatar ko ka bude kofa sai kuma ka dawo inda kake in a baya da kai yake haka in gaba ne shi ma za ka kara gaba sai ka bude sai ka dawo inda kake wannan duk baya daga cikin abin da ya fata sallah dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka wannan hadisin shi ma Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin As-Salah hadisi na 922 Imam Tirmidhi a cikin Abwabu Safar wato ya rawaito shi hadisi na 601 hadisin Ummul Mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda wa hassalahu al-Albani fi hadhihi as-Sunan wa kana yaruddu as-salama bil ishara manzo Allah ya kan maida sallama da ishara in yana sallah sai kai masa sallama sai haka ko haka an gane ko yawa ka ganye ishara ba zai magana ba amma zai maka ishara duk wannan ayyuka ne da ba sa fata sallah ayyuka ne da ba sa fata sallah dan ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi wannan hadisin shi ma Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Al-Masajid hadisi na 540 hadisin Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda wa amma hadithu man ashara fi salati falyu'idha fa hadithun batilun amma hadisin wai wanda yayi ishara yayi nuni a cikin sallarsa ya sake sallah wannan hadisin ƙarya ne an gane ko hadisin ƙarya ne domin hadisi ne da'ifi Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin As-Salah hadisi na 944 hadisin Abi Huraira wa da'afahu al-Albani fi Sunan Abi Dawud hadisi ne da'ifi wa kana yanfuqu fi salati kuma manzo Allah yana yin busa a cikin sallah zakarahu Ahmad shi ma wannan Imam Ahmad ya ambaci wannan amma shi ma hadisi ne da'ifi shi yasa bai da halalle ya ce maka busa a cikin sallah tana fata sallah akwai malamai da suka tafi kan cewa busa tana fata sallah akwai wanda suka ce a'a sai an fahimci abinda kai busa ya kamar harafi biyu daga harafi biyu zuwa sama yanzu kamar kace uf kaga akwai alhamza akwai fa uf ga hamzato ga ga kuma ainihin wato ha a fa kai of to suka ce sallah ta faci amma zance mafi rinjaye sallah bata faci ba dan mutun yayin busa a cikin sallah kamar yanda Sheikhul Islam a cikin Al-Fatawa ya kawo cewa wannan baya daga cikin abin da ke bata sallah dan mutun yayin busa a cikin sallah dan busa ba magana bace ina fata an gane wannan hadisin da aka nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kure abu ko yayin busa a cikin sallah hadisi ne wanda yake Imam Ahmad ya rawaito shi amma wato to Imam Ahmad ya rawaito shi ko a musnad din sa mujalladi na 2 na 100 da ko hadisi na 159 188 hadisin Abdullahi bin Amr radiyallahu anhuma sannan sahahahu al-Sheikh Shakir amma Shakir ya inganta wannan hadisin wato ya ce li ghairihi al-musnad an gane ko da haka shi ma wannan hadisi ne wanda yake ya inganta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin busa ainihin wato a cikin sallah wa kana yabki fiha manzo Allah ya kasance yana yin kuka a cikin sallah wayatanahnahu li hajati manzo Allah yana yin gyaran murya in akwai bukatar haka yana yin haka an gane ko yawa wani yazo yana ta magana sai kuma sallah kake zaka ce Allah ce a sallah yake an gane ko wannan baya wata sallah eh mutum ya dai gyaran murya saboda wata bukata ko kuma yaro zai kama wuta sai kace an kallo ka sai kai haka wai ka ci gaba da sallah ba komai wannan an gane ko Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kuka irin kuka na tsoron Allah a cikin sallah yana yin kuma gyaran murya li hajatin saboda bukata wannan shi ma hadisi ne wanda Imam Ahmad ya rawaito shi mujalladi na 1 shafi ko hadisi na 85 da kuma rakam na 647 haka Ibnu Khuzaimah a cikin sahihin littafin sa hadisi na 902 hadisin Ali dan Abi Talib ne sahahu al-Sheikh Shakir al-Musnad amma Shakir domin shi ne ya ta hakikin Musnad da Imam Ahmad ya inganta wannan hadisi wa kana yusalli hafiyan taratan wa munta'ilan ukhra manzo Allah ya kasance yana yin sallah hafiyan ba takalmi taratan wani lokaci wa munta'ilan ukhra wani lokaci kuma yana sallah da takalmi wa amara bis salati fil na'l kuma manzo Allah yayi umarni da yin sallah da takalmi mukhalafatun lil yahud dan saba wa yahudawa sune ba sa yin sallah da takalmi an gane ko da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yayi sallah da takalmi wani lokaci yayi sallah ba takalmi wannan hadisin yayi sallah da takalmin Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin As-Sala hadisi na 653 Ibnu Khuzaimah a cikin Iqamatus Salah hadisi na 1038 hadisin Abdullahi dan Amr radiyallahu anhuma sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi a cikin hadisi wato a cikin As-Sunan ina fatan gane da haka ya halatta yin sallah da takalmi da haka ko da sau ɗaya ne ka taba yi dan ka raya wannan sunnah ta yin sallah da takalmi an gane ko amma ka kula da inda zaka yi sallah da takalmi sun zo sun gyara masallacinsu sun tsaftace shi sun sa kafir kawai ka zo ka ce za ka yi musu sallah da takalmi ta babban malamin mu Allah ya ji kansa da rahama Dr. Ahmad Bin ce in ka raya wannan sunna su ma sai su yi maka sunna duka ko a gane ko yawa yanzu da haka wannan shi ne da haka yanayi ne wanda yake ba yiwuwa zuwa ga aiwatar da wannan da haka ka dai raya wannan sunnar a ce ka taɓa yin sallah da takalmi dan ka yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin haka kuma yin hakan kaman ainihin wato sabawa ainihin wato menene sabawa yahuda ne dan su masa yin sallah da takalmi wannan hadisin Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin As-Sala hadisi na 652 haka Abu Abdullah al-Hakim al-Naisaburi a cikin Musnad Mustadrak mujalladi na 1 shafi na 260 haka Imam al-Baihaqi a cikin Al-Kubra hadisi na wato 4257 hadisi ne na Shaddad bin Aus Allah ya kara masa yarda sannan Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi fa kana yusalli manzo Allah ya kasance yana sallah fi thawbil wahid taratan wa fi thawbayn taratan wa huwa asfar annabi yakan yi sallah da tufafi guda ɗaya wani lokaci yakan yi sallah da tufafi guda biyu shine yafi yawa an gane ko yakan yi sallah da tufafi guda ɗaya domin ka san kayan su a wannan lokacin izar izar ne da rida rida mayafi izar farjal ne na daura to idan akwai su guda biyu za ka ga shi yafi yawa ya daura izar ya yafa rida idan kuma babu wato guda biyun to yakan yi sallah da rida mayafin gaba ɗaya sai ya daura shi an gane ko kamar yanda in mutun zai yi sallah da mayafin guda ɗaya to sai kuma ya daura shi akan kafarsa sai ya wani abu da ake cirewa ake cewa lage ko in yazo sai ya safa sunan sai ya daura akan wuyansa haka tunda guda ɗaya ne in kuma guda biyun ne zai daura wannan sai ya fada sama wannan ana nuna maka cewa mafi kankantar abin da zai ishi mutun sallah da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah da tufafi guda daya yana yi da guda biyu kuma shi ya fi yawa wa qanata fil fajr ba'da ar-ruku shahran annabi ya tabbata yayi al-qunuti a sallar asuba bayan ruku'u tsawon wata guda thumma taraka sannan ya daina an gane ko yawa duk da cewa a malikiya kaga akwai al-qunuti bayan sallar asuba kullun ko kullun za a yi wannan al-qunutin kuma shiru za ka ji kowa ya yi shi sa da yawa in ka samu mamu wai mai ake yin aka yi shiru ɗin sai ce ni ma kawai shiru nake yi saboda alƙanot ɗin ba karanta shi ake yi ba ana ji kawai dai in liman ya gama karatu ya kaji ya yi shiru shi ma mutumin naka shi ma zai yi shiru shi ke nan an tafi ruku'u shi ma sai ya tafi ruku'u to annabi ya yi alƙunuti a sallar asuba bayan ruku'u tsawon wata guda sai ya daina wa kana qunutuhu li'arid al-qunut din annabi yana yi ne in wani abu ya kaso falamma zala tarakahu idan wannan abun da ya taso ya kau ya gushe sai kuma shi ma ya daina yin al-qunut din fa kana hadihu sallallahu alaihi wasallam al-qunuta koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance yana yin al-qunut fil nawazil khassatan idan wata musiba ta fado ko ta sauko musamman wa tarakahu inda adamiha yakan bar shi kuma in an rasa wannan musibar in Allah ta'ala ya kawo wata jaraba wata musiba ta faɗo wa al'ummar musulmi to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi al-qunut idan wannan jarabawa ta kau sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina yi wa lam yakun yakhussuhu bil fajr manzo Allah bai kasance yana keɓantar shi ainihin al-qunut din da sallar asuba ba kawai bal kana aktharu qunuti fihi al-qunut din da yafi yi a cikin sallar asuba li ajali ma yushra'u fihi saboda abinda aka shar'anta a cikin sallar asuba min as-sunnah na tsawaitawa domin al-qunut yana zuwa da ma'anar addu'a ta al-qunut yana zuwa da ma'anar tulul qiyam dadewa sai ana kiranta al-qunut kuma haka wasu sai suka ce wannan cewa annabi yana yin al-qunut a sallar asuba sai suka dauke shi da ma'anar addu'aul qunut sai kuma wasu malaman suka ce a ɗulul qiyam yana yin doguwar tsayuwa yana dogon karatu ne a sallar asuba an gane saboda yanayin raka'a biyu ce kuma mutum ya tashi da nishadi da karsashi dan haka sai a yi tsawaita karatu a ciki wannan tsawaita karatu shi ma ana kiransa da al-qunut wa li qurbiha min as-sahar kuma saboda kusancin ita sallar asuba da lokacin sahur lokacin as-sahar kaga gagari ya dan yi haske bai waye duka ba in ma kyale kai na zaka to sai a tsawaita wa sa'atul ijaba sannan abu na gaba lokaci ne na amsa addu'a wata nazulul ilahi kuma lokaci ne na saukar ubangiji to shi yasa ake tsawaita karatu don mutum ya dace da waɗannan abubuwan a cikin sallar asuba ba wai ita al-du'aul qunut din ba to insha Allah na san nuna mun lokaci yayi tun tazo zamu tsaya anan in ya so sati mai zuwa sati upper week kenan ko yawa insha Allah in ya zo insha Allah sai mu dai sake yin bayanin al-qunutin kan mu shiga darasi na gaba insha Allah abinda muka karanta ya zama dai Allah ba mu nada kuskuren da muka yi ko cutukan harshe Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين آمين آمين